Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kitso has 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Juma'a ta babbar rana ta 12 ga watan Oktoba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafashi ga kanin labarai,
a jiya Alhamis guguwar Michael ta haddasa iska mai karfi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu jihohin kudu maso gabashin Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an bincike na Amurka suna kasar Turkiya suna kokarin gano abin da ya faru da ɗan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi. 'Yan sandan Tanzania sun toshe dukkan hanyoyin shiga da fice daga birnin Dar es Salaam a kokarin su take na gano wani hamshakin attajiri da aka sace.
Kanin labaran kenan. Batun tsaro ya sake tasowa a Majalisar Tarayyar Najeriya bayan bacewar wani tsohon soja akan hanyarsa zuwa Yobe daga Abuja.
Shi tsaro ba soja bane da ƴan sanda kadai. Tsaro na farawa ne daga gida. Shi tattalin jama'a da koshin lafiyar su da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya rike ƴaƴan su.
Sai kuma harkokin siyasa a Najeriya, inda tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya sasanta tare da bayyana goyen bayan tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar. Muna kuma da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar a yau, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. A jiya Alhamis guguwar Michael ta haddasa iska mai karfi da ruwan sama kamar bakin ƙwarya a wasu jihohin kudu maso gabashin Amurka bayan da ta afka wasu yankunan jihar Florida a matsayin mummunar guguwa. Akalla mutum shida ne aka bar bayan da rahoton guguwar Michael ta yi sanadin ajalinsu. Guguwa mafi karfin da taɓa afkawa yankin a tarihi kuma ta zamto ta uku cikin jerin munanan guguwa da ta taɓa Amurka ta fuskanta. Jami'ai sun ce yawan mutanen da suka mutu zai ƙaru yayin da ma'aikatan ceto ke shiga yankunan da bala'in ya shafa. Da safiyar jiya Alhamis, cibiyar da ke lura da mahaukacin guguwa ta Amurka ta rage ƙarfin matakin mummunar guguwar Michael zuwa guguwa mai hatsari. Tana mai cewa ƙarfin iskar ta ya ragu, yayin da iskar guguwar ta rage ƙarfi. Ana ci gaba da samun barazanar ambaliya saboda ruwan sama, ciki har da yankunan da mummunar guguwar Michael ta afka watan farko. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an bincike na Amurka suna kasar Turkiya suna kokarin gano abin da ya faru da ɗan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi, wanda ganin ƙarshen da aka yi masa shine lokacin da yake shiga ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke birnin Istanbul, kuma daga nan ba a sake jin ɗuriyarsa ba. Hukumomin ƙasar Turkiya sun imanin cewa Khashoggi, wanda yake mai yawan sukan lamirin yarima Saudiya Mohammed Salman ne, wanda kuma ya rubuta wa jaridar Washington Post sharhi, ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane 15 da gwamnatin ta tura musamman zuwa Istanbul don ganin bayansa, zargin da hukumomin Saudiyan suka bayyana da cewa ba shi da tushe. A wani sabon rahoton da aka buga a baya-bayan nan, jaridar Washington Post ta ce wasu bayanai da hukumomin leƙen asiri na Amurka suka cafke sun nuna shirin da shi yarima Salman ya yi na sa a kamo ɗan jaridar a mai da shi Saudiya ta jirgin sama don a tsare shi. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert wato ta faɗa jiya Alhamis cewa gwamnatin Amurka ta yi tayin taimako ga gwamnatin Turkiya domin bayar da taimako ga jami'an tsaron da ke binciken. Ta kuma ƙara da cewa magana cewa akwai Amurkawa a Turkiya suna aiki kan binciken ba abin da za ta faɗa ba ne a lokacin, domin ba aikin ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ba ne. 'Yan sandan Tanzania sun toshe kusan dukkan hanyoyin shiga da fice a birnin Dar es Salaam a kokarin da suke na gano wani hamshakin attajiri da aka sace, wanda ke zama matashin da ya fi kowane matashi kuɗi a nahiyar Afirka. Attajirin mai suna Muhammad Doji mai shekaru 43 a duniya, wasu 'yan bindiga biyu sun yi awon gaba da shi a birnin Darussalam da safiyar jiya Alhamis, lokacin yana dab da shiga wani otal don motsa jiki, a cewar shugaban 'yan sandan birnin Lazaro Mambasa. Mambasa ya ce 'yan bindigar sun yi harbin gargadi sama kafin su tura Doji cikin motar su tafi da shi. Ya kuma ce 'yan sanda suna neman wasu mutane fararen fata guda biyu da ake zargin su da aikata wannan aiki. Jami'ai dai ba su bayyana cewa ko mutanen da suka sace attajirin sun dauki alhakin hakan ko sun nemi a biya su kuɗin fansa ba. Attajirin dai shine shugaban rukunin kamfanonin MIT Group, wanda ke da rassa a ƙasashe 10 kuma ke harkokin da suka shafi ayyukan gona da inshora da sufuri da kuma kayan abinci. A shekarar 2016, jaridar Forbes ta Amurka ta kiyasta arzikinsa da suka haɗa da kaddara da kuɗi sun kai dala biliyan 1.5. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Kamaru Elcam ta ce ta samu korafe-korafe har 25 na kiran a soke zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar Lahadin da ta gabata. Dan takara Gabriel Libi na jam'iyyar Adawa ta Universe Party da Joshua Osi na jam'iyyar SDF su biyun ne suka yi kira da a soke zaben, suna zargin an tafka magudi kuma an yi aringizon ƙuri'u domin baiwa jam'iyyar shugaban kasa Paul Biya CPDM damar lashe zaben. Wani limami mai suna Robert Gaban Midana na Life and Peace Ministry shi ma ya kira da a soke zaben, yana ikirarin cewa hukumar da ke tabbatar da sakamakon zaben tana ƙarƙashin Paul Biya ne, kuma da yawa daga cikin magoya bayan jam'iyyun Adawa ba a bar su sun kada ƙuri'un ba.
Je suis outré et gêné que un président potentiel arrive à son lieu où il doit exercer son droit civique.
Ya ce ya je rumfar zaɓe da katin zaɓensa domin yin zaɓe, amma aka ce masa sunansa baya cikin jerin sunayen waɗanda suka yi rijistar yin zaɓen. Hukumar zaɓen Kamaru tana da wa'adin mako guda ta amsa ƙorafe-ƙorafen da aka gabatar mata. Haka kuma dole sai kotun tsarin mulki ta yanke hukunci kafin a bayyana sakamakon zaɓen ranar 22 ga wannan wata na Oktoba. Daga ƙarshe, kamfanin sada zumunta na Facebook ya sanar da cewa ya goge wasu shafukan sama da 800 waɗanda yawancinsu a Amurka suke, kuma suna yaɗa labaran ƙarya da suka shafi siyasa. Sai dai kamfanin na Facebook ya yi watsi da buƙatar da muryar Amurka ta miƙa masa na cewa ya bayyana sunayen shafuka 559 da wasu sunayen 251. Jaridar Washington Post ta bayyana shafin Nation in Distress amma wato na magoya bayan shugaban kasa Donald Trump na daga cikin shafukan da aka goge, kuma shafin yana da magoya baya sama da miliyan 3. Kamfanin Facebook ya ce yawancin shafukan da aka sauke suna yaudaran mutane ne da labaran ƙarya, domin mutane su danna su shiga shafukan su na yanar gizo.
Safilu Hashim Gumel kenan kuka saurara da labaran duniya. To madan labarin bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja Najeriya, inda majalisar dattijai ta roki bangaren gwamnati a kafa kwamitin bincike mai karfi da zai sa a gano Janar Idris Alkali wanda ya bace a watan da ya gabata. Wannan ya biyo bayan wani kuduri ne da dan majalisar dattijai daga bazabar janar din yayi a zauren majalisa. Madina Dauda na dauke da karin bayani.
Senator Muhammad Hassan dan asalin jihar Yobe ne cikin juyayi ya mani bayanin abin da yasa ya kawo kudirin zauren majalisar dattawa har ta sa baki a batun neman janar Idris Alkali.
Major General Ayam Alkali mutumin fika local government ne a yanki na. Wancan sati da ya wuce akwai video da ya ta zagayawa da labaru a gidan jaridu da ya nuna cewa ba a san inda yake ba. Wannan dalili ne yasa na neme shi, na je gidansa, na zauna da iyalansa, na samu bayanin ainihin abin da ke faruwa.
To sai dai kwararre a fannin tsaro Janar Sale Bala mai Murabus ya yi nazari akan batun tsaro.
Shi tsaro ba soja bane da 'yan sanda kadai. Tsaro na farawa ne daga gida. Shi tattalin jama'a da ƙoshin lafiyansu da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya riƙe 'ya'yansu.
Rahotanni sun yi bayanin cewa mahukunta sun tura sojoji zuwa jihar Filato domin nemo janar alkali wanda ya bace tun ranar 3 ga wata. Amma da yake ƙara bayani akan harkar tsaro, General Salome Murabus ya ba da shawara kamar haka.
Gwamnoni har ko kawa suke da juna don su bude barikin soja a jiharsu. Amma da ƙyar zaka ji gwamnan ƙasa ya gina bariki na 'yan sanda. Gwamnati ta zubar da harkan duba 'yan sanda da ba su training da kayan aiki da ya kamata. Duka yawan 'yan sandan Najeriya kusa suke da 400,000. To ya kamata tun yanzu a koma a sake duba harkar tsaro. Sannan kamar yadda muke faɗi da Turanci, za a yi tsari na shekara 10 da za a je majalisa ya kama an yi tsarin kuɗi, kuma an yi tsari da zai zama doka akan cewa duk gwamnatin da ta zo nan da shekara 20 ga kuɗin da za a kashe wajen tsaro. Ba kowane shekara ko kuma kowane mulki aka zo a yi sabuwa ba.
A zauren majalisar dattawan, 'ya'yan PDP sun naɗa sanata Biodun Christine Olujimi a matsayin shugaban marasa rinjaye. Biodun Christine Olujimi dai 'yar shekara 61 ce, mai wakiltar jihar Ekiti ta Kudu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yan majalisu masu yin doka, ko bi tsoron Allah mulkin ku.
Daga harkokin tsaro kuma sai siyasa Najeriya da ta shafi dangantakar tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo da mataimakinsa Atiku Abubakar. Ga Hassan Umaru Tambuwan da ƙarin bayani.
Tsohon shugaban kasar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya yi alƙawarin goyon bayan tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar a takarar shugaban kasar Najeriya da yake yi a tutar jam'iyyar PDP. Chief Olusegun Obasanjo ya yi wannan alƙawari ne a birnin Abeokuta a lokacin da Alhaji Atiku Abubakar ya kai masa ziyara a jiya Alhamis. Chief Olusegun Obasanjo ya ce shi da Atiku Abubakar sun zanta, Atiku ya roƙe shi kuma ya yarda masa kana zai goyi bayan takarar Atiku Abubakar a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Shi ko dan takarar shugaban ƙasa a tutar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya bayyana taronsa da Chief Olusegun Obasanjo da cewa na tarihi ne. Yace yanzu lokaci yayi da 'yan Najeriya masu manufa ɗaya za su haɗa kai don ciyar da ƙasa a gaba. Tawagar da ta dafawa Atiku Abubakar baya zuwa gidan Chief Olusegun Obasanjo dai sun haɗa da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Chief Uche Secondos, tsohon gwamnan jihar Cross River Leal Limoke, Chief Bode George da Bishop na Sakkwato Matthew Kuka da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, Babangida Jibrin kuma ya yi nazarin wannan ci gaban da aka samu tsakanin manyan 'yan siyasar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
A watan Fabrairun da ya gabata ne kasashe biyar na yankin Sahel suka zaɓi shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu domin tafiyar da ayyukan ƙungiyar G5 Sahel a ƙarƙashin tsarin shugabancin karɓa-karɓa na tsawon shekara guda. Saboda haka hukumar kula da dubarun samar da tsaro ta ƙasa CNES ta shirya wannan taro ne mai domin yin waiwaye akan wannan tafiya, kamar yadda wani jami'in hukumar Muhammad Abdu ya shaida mun.
Shi shugaban kasa ko da yazo bai kasa a goyo ba sai hiddo wani program na shi da ake ma federal. To shine ko da shi ana cikin tafiya sai kuma wannan hukuma ta mu takna sai mu tara mayyan mutane da expert da suka zo da ko ina cikin wadannan kasashe biyar sai a duba shi cikin inda aka dosa wani irin gyara ya kamata ai, wasu irin shawarwari ya kamata a bada saboda a magance tsaro.
Matsalar tsaro a yankin Sahel kamar yadda abin yake a galibin kasashen Afirka wani al'amari ne da masana sha'anin tsaro suka tabbatar da cewa ba za a iya magancewa ta hanyar amfani da ƙarfi kawai ba. Saboda haka ƙungiyar ta dukufa game da hankali ga ayyukan ci gaban jama'a, inji Mikailu Sidibe, wani ɗan ƙasar Mali mai kula da manyan ayyukan ƙungiyar G5 Sahel.
Nous avons un programme d'investissement prioritaire structurant qui est composé d'un certain nombre de projets dans le domaine de transport.
Yace yanzu haka mun gabatarwa masu hannu da shuni takardun wani shirin da ke fatan kyautata rayuwar jama'a a fannoni irin su sukuri, samar da ruwan sha, wutar lantarki, waɗanda nan zuwa watan Disamba muke sa ran samun kuɗaɗen ƙaddamarwa ba idan wasu ayyukan ci gaban da gwamnatocin wannan yanki ke hangen zartarwa.
Ko au niveau des projets décidés par le chef d'État, nous avons le projet de création d'une compagnie aérienne.
Shekaru kusan biyu kenan da kasashen mambobin G5 Sahel suka kafa rundunar haɗin gwiwa da nufin fatattakar kungiyoyin ta'addanci da na 'yan fashin da suka addabi waɗannan kasashe. Sai dai yadda alamu ke nuni abin na kokarin gagarar kundila. To amma sakataren kungiyar ta G5 Sahel Muhammad Sambo Sidiku ya ce nan ba da jimawa ba za a ga sauyi.
D'une façon générale, ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, évidemment, c'est ce qui se passe sur la frontière Mali-Niger-Burkina.
Yana mai cewa za mu karfafa matakai sosai akan iyakokin Niger, Mali da Burkina domin kawo ƙarshen aika-aikar da ke faruwa. Sosai za mu mai da hankali a wannan yanki. Sannan yana da kyau talakawa su san cewa suna da rawar takawa a wannan yaki. Samun bayanai daga jama'ar gari na da mahimmanci sosai wajen murkushe abokin gaba. Saboda haka ya zama wajibi a haɗa kai tsakanin sojoji da fararen kula.
Il est essentiel que la confiance soit renforcée entre les populations et les forces de défense et sécurité.
Malami a jami'ar Yemei mai nazari akan zamantakewar jama'a da sha'anin tsaro Professor Tijani Alu ya nana ta cewa
ba ya ciyo hankalin duk matsalolin da muke ciki in ba a sa zancen ci gaban ƙasa gaba ba. Shine ana yaki kan wa'annan tashin hankali na ta'addanci da sauransu, kuma ana nema a yi ƙaƙaza a bunƙasa ƙasa don biyun da ya tare suke zuwa.
Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sai a gafarce mu domin mun fuskanci tangardan inji sai ku biyo mu a shirinmu na hatsi domin jin rahoton Babangida kan wannan ganawa da aka yi tsakanin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da kuma tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin lafiya uwar jiki, wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke, lalle kuwa sun yi gaskiya. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu tattauna ne akan cutar rawaya, wacce a turance ake kira da neonatal jaundice. Rawaya wata cuta ce da kan canza launin fatar jarirai da kuma idanunsu zuwa ruwan dorawa. Cutar rawaya ta zama gama gari ga kusan dukkan jarirai sabbin haihuwa. Akan samu cutar ne yayin da sinadarin bilirubin wanda ke taimakawa wajen yaduwar jini yayyawa fiye da kima. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke birnin tarayya Abuja. Dakta, barka da warhaka.
Barka ka dai.
To likita, ko za ka yi min ƙarin bayani a kan ita wannan cuta ta neonatal jaundice?
To abin da ake nufi da neonate wato dan jariri wanda yake kwana 28 abin da ya ƙasa. Kenan zuwa wanda aka haifa a yau ko a yanzu. Jaundice kuma wani kala ne na ruwan dorawa da ake gani a ido, fata da su dasashi na jikin yaron. Kuma yana faruwa ne saboda wani sinadari da ake cewa bilirubin ya taru a cikin jinin yaron sai ba da wannan kalar ruwan dorawa wanda shine ake gani a ido da kuma fata.
Na'am, to likita, menene alamomin wannan cuta banda wato canja kalar ido?
To alamar ta din kenan gaskiya magana, a duba kalar ido ko fata. Duk lokacin da aka ga wasu alamu, to sai idan ya kasance an samu matsala ta ciwon ya kai wani abu matsayi da ba a so, to shine a lokacin da za a fara ganin alamu. Misali, idan ya ci karfin yaro, za a ga yaro ya daina cin abinci, yana bacci fiye da kima, ko kuma ya fara jijjiga abin da ake cewa convulsion, ko bayan shi ya bankare yana kuka, wanda kasancewar yana wannan kuka ne ba a hayyacin shi ba, To a wannan lokacin an riga an samu matsala ne daga jandis din kenan.
To likita, cutar wato tana daukar lokaci ne kafin ta bayyana ko kuma daga an haifi jariri take bayyana?
To mafi yawancin lokaci ba ta bayyana a ranar farko da aka haifi yaro. Dalili kuma shine lokacin da yaro yana cikin uwa ta jikin mahaifiya, jinin ake tace shi yadda wannan sinadari na bilirubin zai koma ta bangaren uwa, uwa za ta fitar da shi. Sai bayan an haifi yaro ne lokacin da babu wannan dama sai ya fara dan taruwa a jikin shi kafin ya bayyana. Saboda haka mafi yawanci ba a ganewa sai bayan kwanan farko da aka haifi yaro. Akan iya samun wanda suke da matsananciyar ita wannan jandis din wanda za a iya ganewa a ranar farko, amma sai wanda take da matsananciyar gaske.
Na'am, to ita cutar jandis din kala-kala ne ko kuma duk guda ɗaya ce?
To kala-kala ce, a yadda za ta nuna a ido guda ɗaya ce, amma kala-kala ce. Kala za a ce kama kala guda biyu wadda likitoci za su iya bambanta wannan abinda ake cewa conjugated ko unconjugated. Wadda take lalata kwakwalwa, take kawo matsala, ita ce unconjugated. Ita kanta jandis din kuma zai iya yiwa akwai, saboda kashi kusan 60 zuwa 80 na jarirai da ake haifa suna samun wannan matsala. To akwai wadda ake cewa physiologic, wannan ba ta da matsala kuma ba za ta buƙaci magani ba, amma sai a asibiti sai wanda yake harkashi ce tantance jandis din nan shine zai iya cewa wannan ba ta buƙatar magani. Akwai kuma wadda take buƙatar magani, kuma wadda take buƙatar maganin nan akwai abubuwa da yawa da suke kawo ta.
To kamar meye da meye suke kawo ita wannan da take buƙatar maganin?
To abubuwan da suke kawowa suna da yawan gaske, amma misali a bada misali a nan ƙasar mu Najeriya, wanda yafi kawowa shine bambancin jini da ake samu tsakanin jariri da mahaifiya. Idan ya kasance uwa tana da nau'in jini da ake cewa O positive, ya kasance mahaifin yaron kuma yana da wani nau'in jini na daban ko A ko B, sai ya kasance jaririn yana da nau'in na uban, wannan jaririn zai iya samun matsalar jandis saboda jinin uwar zai kalle shi a matsayin baƙon haure. Idan ya kasance uwa tana da negative kuma blood, abinda ake cewa negative blood, wanda ake cewa rhesus negative, ya kasance shi kuma jaririn nan yana da positive wanda ya gado daga uba misali. To idan da can jini mai positive ya taɓa shiga ɓangaren uwar, to jinin uwar zai kawo wasu sinadarai wanda za su yaƙi jinin shi wannan jaririn, sai su ganshi kamar matsayin bakon haure. Tana daga cikin wanda yake da matsananciya wadda za a iya ganin ta a ranar. To waɗannan bambancin jini tsakanin jariri da mahaifiya yana daga cikin shine kusan abu na farko a nan ɓangaren ƙasarmu. Akwai sinadarai da ake samu a cikin jinin, musamman abin da ake cewa G6PD, wani sinadari a jini wanda idan babu shi yana iya kawo a samu jandis nan mai tsanani. Idan kwayoyin cuta suka shiga jikin jariri ko ya tun kafin a haife shi ko kuma a lokacin haihuwa ko kuma bayan haihuwa lokacin da ake kula da cibi, aka samu kwayoyin cuta suka shiga, su ma za su iya kawo wannan jandis. Akwai kuma sinadarai kamar irin su kamfo wanda ake sa a banɗaki din nan ko kuma a sa a kaya wanda ake koran kwari da shi, yana iya zama dalilin da ya sa jariri zai samu jandis. Akwai kuma cututtuka daban-daban da suka shafi shi jaririn wanda zai iya kasancewa ya zama dalilin kawo jandis. Ko kuma jaririn da aka haifa bakwai ne, su ma suna da matsalar jandis fiye da wanda aka haifa lokacin da haihuwar shi ta yi.
Wato bakwaini su suka fi hatsarin kamuwa da ita jandis kenan?
Su suka fi hatsari. Hasali ma ana magana kusan kashi 80 daga cikin 100 na bakwaini suna samun cutar jandis.
To likita, cutar jandis tana da nasaba da irin abincin da uwa take ci, musamman wato lokacin da uwa take da juna biyu?
Gaskiya magana ba shi da alaka da abin da take ci. Akwai magunguna da idan uwar tana a kai musamman, yawanci ba maganin da aka fi amfani da shi yau da kullum ba. Irin waɗannan magungunan za su iya, idan uwa tana amfani da shi jaririn ta samu cutar jandis. To amma yawanci za ka ga da likitan da yake kula da cikin nata, zai kuma sanar da likitan yara saboda wurin haihuwa a dauki matakai. Amma yawanci abincin da take ci ba shi da alaka da abin da zai kawo jaundice na. Ana iya samun jaundice saboda babu isasshen ruwan nono, yaro bai samu abinci ba, da sauransu yana iya kawo jaundice. Akwai abubuwa da dama gaske waɗannan na ba da ɗan takaitattun waɗanda dai aka fi gani ne.
To likita, a bayaninka ka mun bayanin cewa ita cutar jaundice a lokuta da dama bata cika bayyana ba har sai wato an sallami mahaifiyar da ta haifi jariri kafin idan ta koma gida sai ya bayyana a idansa. To idan har ya bayyana kafin a zo asibiti, menene abu na farko, mataki na farko da ya kamata uwa ta ɗauka?
A gaskiyar magana, mataki na farko shine na zuwa asibitin nan. Babu wani mataki da ya kamata ta dauka da ya wuce na zuwa asibiti. Da can lokacin da babu matsaloli a asibiti, zaka ga an haifi yaro ko da haihuwa ce salin alin da ba matsala, ba a sallamar uwa sai bayan kwana biyu. Yana cikin daga dalilan da yasa ba a sallama a lokacin nan, saboda a samu damar duba yaro a tabbatar ba matsala sannan a sallama. To amma yanzu kasancewar mutane sun yawa asibitocin kuma sun yi kaɗan, wani lokacin ma zaka ga mace tana haihuwa cikin ƴan awoyi an sallame ta. To wannan yasa dalilin da yasa sai an sallame ta, ta tafi gida sannan kuma jaundice nan ya bayyana. Wani lokaci idan tana da tsanani cikin ƴan awoyi za ta iya yawan da za ta kawo illa. Shi yasa abin da ya cancanta da an gane to a fara zuwa asibiti a tabbatar da cewa wannan mai illa ce, a dau maganin da ya kamata ko kuma ba mai illa ba ce, a samu kwanciyar hankali da natsuwa.
A wasu lokutan zaka ga mata sukan dauki mataki kamar sa yaro a rana da shan wasu dai magungunan gida ga ita uwar. To shin hakan yana da tasiri ko kuma bai kamata ma a yi hakan ba?
Gaskiyar magana ba shi da tasiri. Bincike da aka yi kamar shekara 2-3 da suka wuce a nan Najeriya ya tabbatar da cewar fitar da yara da ake a rana ba shi da wani tasiri. Hasali ma akan samu matsala saboda yakan sa iyayen su zama ba su je sun nemi magani a lokacin da ya kamata ba, har sai an shiga wani hali. Saboda haka ba shi da tasiri. Kuma idan an je asibiti, idan aka tabbatar da cewar wannan cuta ba wadda take buƙatar magani ba ce, to ko ranar ma ba za a ce a sa yaron ba, don ba shi da wani tasiri.
To masha Allahu, lokaci kuma yayi halinsa. Duka-duka amnan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba dauke da wani sabon shirin inda za mu tattauna, ko kuma na ce inda za mu ci gaba da tattaunawa akan ita wannan cuta ta neonatal jaundice, kuma tare da Dr. Lawal Tahir. Hamadadin likita
Dr. Lawal Musa Tahir.
Ni Hawwa Umar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa'u, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya Alhamis, guguwar Michael ta haddasa iska mai ƙarfi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu jihohi na kudu maso gabashin Amurka, bayan da ta afka wasu yankunan jihar Florida a matsayin mummunar guguwa. Aƙalla mutum shida ne aka bayar da rahoton guguwar Michael ta yi sanadin ajalinsu. Guguwa mafi ƙarfi da taɓa afkawa yankin a tarihi, kuma ta zamanto ta uku cikin jerin munanan guguwar da Amurka ta taɓa fuskanta. Jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an bincike na Amurka suna kasar Turkiyya suna kokarin gano abin da ya faru da ɗan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi, wanda a ganin ƙarshen da aka yi masa shine lokacin da yake shiga ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul, kuma daga nan ma bai a sake jin duriyarsa ba. Hukumomin kasar Turkiyya sun yi imanin cewa Khashoggi, wanda yake mai yawan sukan lamirin yariman Saudiya Muhammad Salman ne, wanda kuma ya rubuta wa jaridar Washington Post sharhi, ya rasa ransa ne a hannun wasu mutane 15 da gwamnatin ta tura musamman zuwa Istanbul don ganin bayansa. Zargin da hukumomin Saudiya suka bayyana a cewa ba shi da tushe. 'Yan sandan Tanzania sun toshe kusan dukkan hanyoyin shiga da fice na birnin Dar es Salaam a kokarin da suke na nemo wani hamshakin attajiri da aka sace, wanda ke zama matashin da ya fi kowane matashi kuɗi a nahiyar Afirka. Attajirin mai suna Muhammad Doji, mai shekaru 43 a duniya, wasu 'yan bindiga biyu sun yi awon gaba da shi a birnin Dar es Salaam da safiyar jiya Alhamis, lokacin yana dab da shiga wani otal da motsa jiki, a cewar shugaban 'yan sandan birnin Razo Mambosa. Hukumar zaben kasar Kamaru Elcam ta ce ta samu korafe-korafe har 25 na kiran a soke zaben shugaban kasar da aka gudanar Lahadin da ta gabata.
To a gaishe ka da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hatsi. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin Sarkilu Hashim Gumel da ya tana gabatar da shirin da Malam Sidi ya harhaɗa shiri da bada umarni. Sai kuma injiniya mu na yau Daryl Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde